This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 15 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wasu shugabannin duniya sun yi kira da a kauce wa tada zaune tsaye bayan da Iran ta kai wa Isra'ila hari. Isra'ila ta yi alƙawarin mayar da hankali kan sakin waɗanda ake garkuwa da su a Gaza. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton ƙazamin harin da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Niger ta sanar da karɓar bashin dala miliyan 400 daga kamfanin man fetur ɗan ƙasar China domin gudanar da wasu muhimman ayyuka a ƙasar. To ko me ƙungiyoyin fafutuka ke cewa?
Ba samun kuɗin ba nake aiki ne akai da kuɗin ina aka sa kuɗin amma dai almuhimmi dai abinda muke so ayi ayyuka na cigaban jama'a da wannan kuɗaɗe musamman cikin fannin ilimi.
Muhammadu Ciro makenan na ƙungiyar Rota muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan da shugaban kamfanin buwa da ke Najeriya Abdulsamad Isiyaka Rabu'u ya bayyana wa manema labarai a Lagos a kwanan nan cewa farashin kayayyakin masarufi na dab da sakkowa a Najeriya saboda yadda naira ke ƙara samun tagomashi a kasuwar canjin kuɗi. ‘Yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu.
Wannan irin labarai ne da muke so mu ji, labarin ya yi daɗi alhamdulillah, sai dai matsalan guda ɗaya ne, irin waɗannan labarai ba yau bane muka saba jin su. An saba a zo gidan labaru a saba gaya mana kai za a rage, amma implementing ɗinsu shine yake zama matsala.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma Babangida Jibrin zai kawo mana shirin ilimi wanda ya ci gaba da tattaunawa akan sabon shirin ba ɗalibai bashi a makarantun gaba da sakandare a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Tinubu. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinsa za ta yi dukkan mai yiwuwa don kaucewa taɓarɓarewar lamura tsakanin Isra'ila da Iran, biyo bayan harin jirage mara matuƙa da makamai masu linzami da Iran ta kai kan Isra'ila. Da yake magana da kafafen yaɗa labaran BFM TV da RMC, Macron ya kuma buƙaci Isra'ila da ta ci gaba da mayar da Iran saniyar ware maimakon ta da zaune tsaye. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya fitar da irin wannan saƙo a yau Litinin. Yana gargaɗin Iran kan ci gaba da kai hare-hare a kan Isra'ila, yayin da ya kira ga Isra'ila da ta taka rawa wajen kaucewa ta da zaune tsaye. Hukumomin Isra'ila sun ba da sanarwar cewa za a ci gaba da ayyukan bayar da ilimi a yau Litinin, kuma za a ɗage taƙaita manyan taruka na mutane a yawancin wurare da dama. A Iran, kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce an dawo da ayyukan filayen jiragen saman ƙasar bayan an dakatar da su saboda harhara ta sama da aka kai wa Isra'ila. A wani labarin kuma, jami'an kiwon lafiya na Gaza sun faɗa a yau Litinin cewa adadin mutanen da suka mutu a hararen Isra'ila ya haura aƙalla 33,797, yayin da rundunar sojin Isra'ila ta yi alƙawarin ci gaba da mai da hankali kan aikin da suke yi na fatattakar mayakan ƙungiyar Hamas da kuma tabbatar da sakin dukkan mutanen da ake garkuwa da su a Gaza. Ma'aikatar lafiyar Gaza ta ce adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da mutane 68 da suka mutu a ranar Lahadi, sannan sama da mutane 76,000 ne suka samu raunuka tun bayan da aka fara yakin Isra'ila da Hamas a watan Oktoban bara. Adadin waɗanda suka mutu ba a bambance mayaka da fararen hula ba, amma ma'aikatar ta ce kusan kashi 2/3 na waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Isra'ila ta fara kamfen ɗin kawar da Hamas bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba da ya sanadin mutuwar mutane 1,200. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton kazamin harin da Rasha ta kai a yankin Donetsk dake gabashin kasar, yayin da Rasha ta ce ta dakile wani harin jirgi mara matuki na Ukraine ya kai a wani yanki dake kusa da tekun Bahar al-Aswad. Vadim Plishkin, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa a shafin Telegram cewa harin Rasha ya kashe mutane hudu a garin Sevask. Rasha ta yi ta kai hari a yankin tun bayan da ta mamaye Ukraine a farkon shekarar 2022. Ma'aikatar tsaron Rasha ta bayyana cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuka a yankin Krasnodar, wanda ke kusa da yankin Crimea.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta sanar da karɓar bashin dala miliyan 400 daga kamfanin man fetur ɗin CNPC na ƙasar China domin ɗaukar ɗawainiyar wasu daga cikin muhimman ayyukan ƙasar. Ɓangarorin biyu sun tsayar cewa Nijar za ta biya waɗannan kuɗaɗe a tsawon watanni 12 ta hanyar ɗanyen man da ƙasar ke sa ran so masayarwa a kasuwannin duniya daga watan Mayu mai zuwa, tare da sharaɗin biyan kashi 7 cikin 100 na kuɗin ruwa. ‘Yan fafutuka na fatan ganin za a kasafta waɗannan kuɗaɗe a hanyoyin da talaka zai gani a ƙasa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya ɗauko mana ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A ƙarshen zaman yarjejeniyar da suka saka wa hannu Firaministan gwamnatin riƙon ƙwarya Ali Lamin Zhen da shugaban CNPC China Zhu Zuokun suka sanar cewa kamfanin ya amince ya baiwa Nijar bashin miliyan 400 na dalar Amurka, waɗanda ƙasar za ta biya da ɗanyen man fetur a tsawon shekara guda.
Nous aurons à faire des acquisitions pour sécuriser notre territoire. Nous aurons à faire des acquisitions pour également garder nos frontières.
Firaministan wanne ba da yanayin da ɓangarorin biyu suka tattauna kan wannan haraka, saboda yadda aka yi abin cikin tsari irin na ganawa ga naka, in ji shi, ya ƙara da cewa za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗen bashi a fannin tsaron ƙasa, bunƙasa ayyukan noma da kiwon lafiya, sannan za su biya wasu daga cikin basussukan ciki da wajen ƙasa. To, kome ƙungiyoyin fafutuka ke cewa? Muhammadu Chiroma Isami, mamba ne a kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa.
Ba samun kuɗin ba ne ke aiki, mai aka yi da kuɗin, ina aka sa kuɗin. Amma da almahimmu dai abinda muke so a yi ayyuka na cigaban jama'a da wannan kuɗaɗe, musamman cikin fannin ilimi, ko ƙaramin ilimi ne, ko ilimi mazirhi, ko ilimi musamman na koyan aikin hannu. ‘Yan ƙasa wanda suke zaune a wuraren da ake wannan aiki na haƙo ma'adanan ƙasa na wannan man fetur, wanda fi sabilillah wannan aiki na haƙo man fetur yana samar da illoli da yawa. Kenan muna fatan ganin cewa gwamnati ta ɗauki wani kaso a cikin wannan kuɗaɗe, ta sa su game da magance wasu illoli wanda haƙo wannan arzikin na man fetur yake samarwa a muhalli, ko a lafiyar jama'a, ko a lafiyar dabbobi ma wanda suke zaune a wannan wurare.
Gwamnatin ta Nijar wacce ta ciyo wannan bashi a wani lokacin da take matukar bukatar kuɗaɗe domin tafiyar da lamuran mulki, ta ɗauki alkawalin biyan kashi 7 daga cikin 100 na yawansu a matsayin kuɗin ruwa. Wani tsohon ɗan majalisa Honorable Abdulmumuni Gusman na gargaɗin mahukunta akan yadda za a kasafta waɗannan kuɗaɗe.
Dan saboda kuɗaɗe ne wanda an ka karɓo bisa ga man fetur namu wanda za a haƙo a cikin shekara ɗaya. To, abun da ke da ɗaurin kai a nan shine bashin kuɗin ruwa wanda za a biya suna da yawa, don saboda kashi 7 bisa ga 100 za a biya bisa ga wannan kuɗin. To, wannan kuɗin da ruwa suna da nauyi sosai, don haka kuɗin nan a sa su bisa ga hanya mai kyau waɗanda za su yi amfani a ƙasa.
A watan Mayun da ke tafa ne, Nijar ke sa ran so masayar da ɗanyen manta a kasuwannin duniya ta hanyar bututun da aka gina tsakanin shekarar 2019 zuwa 2022, wanda yake ratsa ƙasar a tsawon kilomita kusan 2000 tun daga rijiyoyin Agadem da ke arewacin jihar Difa, ratsawa ta jihohin Zandar, Maradi, Tawa da Doso, kafin ya dangana da tashar jirgin ruwan Seme a jamhuriyar Benin. An dai bayyana cewa daga cikin ganguna 110,000 da aka fara haƙowa a kowace rana, ganguna 90,000 ne za su shiga kasuwannin duniya, inda CNPC China ke da kashi 76 daga cikin 100, yayin da Nijar ke da kashi 24. Sulaiman Munibarma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman mun bar mu da wannan rahoton. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
‘Yan sanda a ƙasar Australia sun ce an kama wani mutum bayan da ya daba wuka ga wani bishop da wasu masu ibada uku a birnin Sydney. Babu raunuka da ke barazana ga rayuwar mutanen. ‘Yan sanda sun ce hakan ya faru ne yayin ibadar da ake haskawa kai tsaye ta talabijin a cocin da yammacin yau Litinin. Cocin Orthodox Assyrian tana watsa taron ibadar ne ta yanar gizo kai tsaye. Wani faifan bidiyo a shafukan sada zumunta ya nuna wani mutum sanye da bakaken kaya yana zuwa wajen wani malamin addini da aka bayyana a matsayin bishop a cocin da ke wajen unguwar Wakili, kuma ya bayyana yana caka masa wuka a kai da jikinsa. An ga mambobin cocin masu ibada suna ta kururuwa da gaggawa don taimakon bishop. Shafin yanar gizo na cocin ya bayyana bishop din a matsayin Ma Mari Emmanuel. Daga ƙarshe, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a wajen majalisar dokokin Jojiya a yau Litinin, yayin da 'yan majalisar dokokin jam'iyya mai mulki a kwamitin shari'a ke neman gabatar da wani ƙuduri mai cike da cece-kuce kan wakilan ƙasashen waje da ƙasashen yammacin duniya ke suka. Jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream ta ce a farkon wannan watan za ta sake bullo da dokar da ta buƙaci ƙungiyoyin da ke karɓar kuɗaɗe daga ƙetare su yi rajista a matsayin wakilan ƙasashen waje ko kuma su fuskanci tara. Watanni 13 bayan zanga-zangar da ta tilasta mata yin watsi da shirin, ƙudurin dai ya sha suka daga ƙasashen Turai da Amurka. Ƙungiyar Tarayyar Turai, wacce ta baiwa Georgia matsayin 'yar takara a watan Disamba bara, ta ce matakin bai dace da kimar ƙasashen ƙungiyar ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban kamfanin ruwa da ke Najeriya Abdul Samad Isiyaka Rabu'u a kwanan nan ya bayyana cewa an kusan samun saukin farashin abinci da kayayyakin masarufi saboda karuwar darajar naira da kuma yanayin tattalin arzikin kasar a yanzu. To ko me masana da 'yan Najeriya ke cewa game da wannan batu? Wakiliyar muryar Amurka Raƙayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban rukunin kamfanin buwa ya bayyana cewa farashin kayan masarufi na dab da saukowa a Najeriya. Abdul Samad Isiyaka Rabi'u ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa da manema labarai a birnin Lagos. Abdul Samad ya ce kalubalen musayar kudaden waje da suka fuskanta a baya shine babban silar da ya ta'azzara farashin kayayyakin cimaka a kasar. Rabi'u ya bayyana cewa yanzu farashin darajar naira na ƙara samun tagomashi, kuma wannan zai taimaka wajen ganin farashin kayan masarufi sun yi sauki a ƙasar. Kazalika Abdul Samad ya ce fara aiki da masana'antar tace albarkatun man fetur ta Alunkwaɗen Gwatte yana daga cikin abin da ya taimaka wajen ganin farashin kayan masarufi sun zaftaro. Shugaban kamfanin Nabuwa ya ce a baya suna sayan man diesel kusan naira 1,700 amma yanzu haka suna sayan sa a ƙasa da naira 1,200. 'Yan Najeriya dai na bayyana ra'ayoyinsu game da wannan ikirari na samun sauƙin kayan cimaka a ƙasar.
Sunana Abu Zaid Abubakar daga Kefi jihar Nasarawa. To, alal haƙiƙa duk wanda ya ji kaya zai sauka kama daga siminti zuwa shuga da su fulawa. Dan Najeriya dole yana amfani da wannan abubuwa kuma dole ya munna. To amma kalubalen shine shi buwa mai kamfanin buwa kwanakin baya yayi wannan alkawari na cewa zai rage kudin siminti amma har wa yau mun ji shiru.
Sunana Abubakar Mubarak. Wannan irin labarai ne da muke so mu ji, labarin yayi dadi alhamdulillah, sai dai matsalan guda ɗaya ne. Irin wayannan labarai ba yau bane muka saba jin su. An saba a zo gidan labaru a saba ga mana kan za a rage, za a rage, za a rage, amma implementing din su shine yake zama matsala.
Bala Mai Kaji shine shugaban babban kasuwar madalawan dake jihar Bauchi.
Tiraga shi wannan manyan kamfanuwa matukar suna son wannan al'amari ya impact shine bi ma'ana ya je ga ƙasa shine su sa ido akan manyan dilolin su wajen cewar idan sun bada farashi su tabbatar farashin nan shin haka ake sai da shi a ƙasa a shaguna ko kuma a gurin kananan yan kasuwa.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarci kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Tarayya da ke Kashiri jihar Gombe, ya bayyana cewa duk da ikirarin sauke farashin kayan masarufi da shugaban rukunin kamfanin buwaye, to kamata yayi mahukunta su ma su fito da tsarin da zai rika daidaita farashin kayayyaki a kasar.
To wannan yana nuna bai kamata a ce tun dama wai an bar ragamar tattalin arzikin gaba ɗaya na masarufi da komai a yadda suka ga dama su yi bane. Ya kamata akwai cibiyoyi na hukuma na gwamnati waɗanda suke iya kididdiga ki su kididdige yawan ƙarin tsadar dala nawa ne yanzu, nawa ne kuma saukar tsadar dala a yanzu. Saboda haka randa abin ya sauko su san yadda za su yi su tilasta dole a sauke farashin abinci. Domin in an bari shi ɗan kasuwa in ba tsoron Allah bane a jikinsa, kamar yadda shi Abdulsamud Isiyaka Rabiu yake nunawa na tsoron Allah, idan ba wai damuwar mutum ne ya tausaya ya ji abin nan ba, to in ya ga dama sai ya ta cin ribansa kenan, iya ganin damansa ko da mutane za su yi ta ihu.
Yanzu dai ɗan Najeriya na dakon ganin yadda sauƙin farashin zai isa ga kayayyakin da suke amfani da su na yau da kullum. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkwadan Adam
can hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushin.
Masarawa assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku ra'ayoyin dalibai da kuma iyaye da sauran masana harkokin ilimi akan matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa dalibai bashi musamman ma dai a makarantun gaba da sakandare, wato dai a jami'o'in kasar kenan, kafin lokaci ya halin nasa. A wannan mako zamu dora inda za ku ji karashin ra'ayoyin jama'a musamman ma dai iyaye da kuma dalibai game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
Kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushin.
Comrade Musa Jika wani mai fafutukar haƙƙin bil'adama ne a Najeriya kuma ya bayyana shakkunsa dangane da wannan mataki ko shiri na gwamnati da baiwa daliban bashi.
Kowace gwamnati da irin tsare-tsarenta da take zuwa da shi, amma wannan mu muna kallon kurman tunani ne, domin abinda za a baka bashi idan ka gama makaranta ka samu aikin yi ka biya. In ka tsaya ka kalli kasan ina aikin yake, waɗanda ma suka biya kuɗin su cikin ajihunsu iyayensu suka biya musu suka yi karatun babu ma aikin balle wanda aka ba bashi. So kaga anan wani wata fitina ce ake so a tada tsakanin iyayen yaro da ita kuma kanta gwamnatin, domin iyayen yaro za su ga sun tada wainiya da shi ko ya zo karatun shi na ƙarshe kuɗi ya kasa mashi ya nemi wannan rance. To kaga waɗannan abubuwa su ne abinda za a kalla, domin shi abinda ya shafi bashi ana iya cewa in ka samu aikin za a yi ta cire wannan kuɗi a cikin albashinka, wanda yake kai ba za ka ce kuma ga rana ba, shi kanshi ma aikin ma ba za ka ce ga ranar da za ka samu ba. Amma a ce har sai ka gama makarantar ka nemo ma kanka aiki sannan kuma ka biya. Kuma kar ka manta wannan bashi ba haka kawai za a dauka a baka kai a matsayinka na dalibi ba, a'a akwai wanda zai tsaya maka tukunna. So kaga idan wanda koyi tsaya maka din nan aka kasa cimma yarjejeniya na lokacin da za a biya wannan kuɗi, to kaga nan kuma akwai matsala. So mu muna gani idan gwamnati za ta fito ta yi abu wanda zai taimaki al'umma da kuma kasanta gabaki ɗaya, domin wannan wani abu ne wanda ake ce ma social responsibility na gwamnati, domin ta tabbatar da al'umman ta sun ilmanta ba wai a ba su bashi don su yi karatu ba. So ni ina gani a nan gun da akwai matsala a ciki, wanda kuma gagaruman kuma matsala domin ba zai kai mu tudun mun tsira ba. Abinda ya kamata a inganta makarantun a kuma bada nagartaccen ilimi, amma maganan bashi ni anan ina gani kawai kurman tunani ne wanda yake ba zai taimaki al'umman kasan ba, kuma ba zai kai kasan tudun mun tsira ba. Domin duk duniya na san akwai kasashen da suke irin waɗannan, to amma tsarin su ya sha bamban da namu.
To koya sauran iyaye ke ganin wannan mataki na bada bashi ga ɗaliban domin yin karatu?
To kamar yadda ka tambaye ni akan me nake gani ga gwamnati yadda za ta tallafa ɗalibai wanda ba su da ƙarfi da su gaba da karatunsu, ko kuma tallafa iyayen wanda ba su da ƙarfi da su iya tallafa musu su ci gaba da wannan karatu a wannan ƙasa ta mu. Ba za mu ci wani ba, abu ne mai kyau, abu ne mai kyau. Sai dai gaskiya ba lallai ba ne abin ya ɗore, tunda ka san wannan ƙasa ta mu yadda take ciki. An sha ɓullo da al'amura daban-daban wanda wata ya sai ciyar da kansu gaba, sai ka ga an samu wasu ɗan mutane azzalumai da za su karkatar da akalan abin zuwa wani waje, shi ne ƙalubalen da ake fuskanta. To ka ga hakan zai tabbata kamar yadda ake a baya bai da wani alfana, amma idan Allah zai sa abin ya ɗore kamar yadda aka shiryo, wallahi abu ne mai kyau, kuma muna farin ciki da hakan. Idan ana samun irin wannan dama, ana iya samu irin wannan yana faruwa, to ka ga wannan agwagwaron ta ɗauko tsarin da mutane za su ɗan samu ɗan roman demokuraɗiyya da kuma cigaba a cikin al'amuranmu na nan ƙasa Najeriya. Sai dai kuma kamar yadda na faɗa, ɓata gari da su yake su abin yake shafa, tun da an yi a baya mun gani duk wani tallafi da aka fito da shi wanda mutane za su ciwo kansu gaba a ƙasar nan tamu, sai dai ka ji daga baya abin ya koma kawai ana cewa wani ya tara kuɗi, wani ya tara kaza. Kuma in za a ba da tallafin, sai ka ga ya kasance kawai za su ɗauko isu-isu, ko kuma ɗauko sunaye na ƙarya kawai a dinga ana rubutawa, ana rubutu na banza, ci an ba wani kaza, an ba wani kaza. Shi ne ƙalubalen da zamu ke fuskanta a ƙasar nan. Ka ga kuma haka ne, to me amfana kuma an ɓata dukiya kenan. Idan Allah ya sa abin zai tafi kamar yadda aka ambato, to alhamdulillah muna farin ciki da shi, kuma muna welcome. Allah ya sa mu dace, Allah ya tabbatar mana alheri, Allah ya gyara ƙasar mu.
Shi ma wannan uba ga abin da yake cewa,
gaskiya ni dai a nawa ra'ayi wannan shiri na baiwa ɗalibai rance da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wani abu ne mai kyau, domin zai tallafa kwarai da gaske, zai taimaka wa ɗalibai ɗaukar ɗawainiyar karatunsu, ko kuma iyayen da ba su da ƙarfi ɗaukar ɗawainiyar karatun ƴaƴansu su gaba da karatu a makarantun gaba da sakandare har zuwa jami'a. Wani abu ne mai kyau, don idan wannan shiri yakan kama, za a ce ma duk wani wanda bai ci gaba da karatu ba, to wannan shiri ya so ba zai alakanta abin da rashin kuɗi ba, tun da ga gwamnatin tarayya ta kawo hanya mai sauƙi ta yadda za a samu a ci gaba da karatu. Sai dai kuma inda gizon ke sakar, shin kowa ne zai samu? Duk mutumin da yake so ɗansa ya ci gaba da karatu ya nemi rancen zai samu? Shi ne matsalar. Kuma na biyu, wanda ya kamata ya samu ne zai samu? Shi ne matsalar. Sannan kuma idan har an bayar da rancen, to ya za a yi kuɗin su da gwamnatin tarayyar Najeriya? Domin kada a cinye kuɗin, an ba mutane da rance kuma ba su da kuɗin ba, na baya kuma ya zama to a musu bakulu ba za su iya samun kuɗaɗen za su ci gaba da karatun nasu ba. To ɗaya kenan. Yanzu ka duba shirin da gwamnatin tarayya ta yi na baiwa manoma rance, akasari waɗanda suka samu rance ba manoma ba ne, kuma suka cinye kuɗin ba su da kuɗin ba. Yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya tana farauto su domin su ba da kuɗin. To shi ma wannan, shin ɗaliban ne za su samu waɗannan kuɗaɗe, ko kuma wasu ne daban za su ci more abin? Amma in dai za a yi abin yadda ya kamata, gaskiya wannan abu ne mai kyau, shiri ne mai kyau. Wannan ya nuna cewa da gaske gwamnatin tarayyar Najeriya take na ganin an bunƙasa ilimi a Najeriya.
A sunana Muhammad Sa'idu Bobi. A ba mu shakka wannan tsari da muka jita ya muna daɗi kwarai, mu iyaye ganin cewa zai taimaka muna ta wani fanni ta karatu kenan, saboda zaka ga lokacin hadde musamman ma in lokacin koma makaranta yara ya shi kaga hankalin iyaye sun ta ya tashi, saboda zai ta tunani kudin makaranta, kudin abinci, kudin sufurin komawa da sauransu. To kaga idan aka ce maka gwamnati ta dauke ma iyaye kudin makaranta, ko kuma akwai sauki tunda ba kyauta bane ta ce bashi, duk da haka ma ai wanda ya baka bashi babu shakka ya taimaka maka ma, tunda wani san da yaran ka za su koma makaranta in ka je neman rance ma sai ka gama gaya mai ka ce kai da jiya ne ma ka zo. To kaga gwamnati ta dauke ma wannan, to sai dai fargaban mu guda, shin hakan zai dore? Shine
wannan dalibi yace
the student loan scheme introduced by President Bola Tinubu is a very good initiative.
Wannan dalibi yace ko shakka babu wannan mataki da shugaban kasa ya dauka na baiwa dalibai bashi domin karatu abin yaba ne matuƙa, kuma yanzu zamu zura ido mu ga matakin da gwamnati za ta dauka domin ganin wannan tsari yayi amfani. To ma zan rayyana ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jody Ladies Gresham naku baban ya ci furin ke cewa a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
madalla a gaida baban gida Jibrin to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa faduwar babban layin wutar lantarki a Najeriya a yau Litinin wanda shine karo na 6 a wannan shekarar ta 2024 a gaskiya wannan lamarin abin bakin ciki ne da takeici matuƙa daga ƙarshe ina kira ga shugaba Tinubu da ya dauki matakin kawo ƙarshen wannan lamari Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Sani Gulla Kampala Malama Dora a jihar Jigawa yace salon ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a yau na shigo wannan filin ne domin na yi kira zuwa ga gwamnatin kasar mu Najeriya a gaskiya ya kamata ta fara daukar matakan gaggawa akan hauhawar farashin kayayyakin masarufi domin wallahi idan ba a yi da gaske ba girman wannan matsalar ka iya rusa duk wani tanadi da wannan gwamnatin ke maradin cimmawa duba da irin abubuwan da suke faruwa marasa dadi na rashin tausayi da kaunar junan mu Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce tace salam VOA Hausa barazanar rancabewar yaki tsakanin Iran da Isra'ila babbar barazana ce ga makomar zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya da wannan muke roko ga kasashen Iran da Isra'ila har ma da kawayen su da cewa su yi hakuri su mai da wukaken su a cikin kube kada su tsokano mana yakin duniya na uku domin a yanzu duniya zaman lafiya take bukata ba wani sabon tashin hankali na daban ba sako daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu mai aski Badaraka da Haddabe mai computer mai yama Wasiƙa ta ƙarshe kuma da lokaci ya bamu damar karantawa a yau ta fito ne daga Sani mai langelange Yalwa Yawuri yace karuwar dalibai ɗan makarantun sakandare dake daukar juna biyu a kasar Ghana abin damuwa ne matuƙa da fatan Allah ya ba hukumomin da abin ya shafa ikon shawo kan wannan matsalar mun gode da waɗannan sakonnin a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da karantawa to kafin mu sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takeice
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinsa za ta yi duk mai yiwuwa domin kaucewa taɓarɓarewar lamura tsakanin Isra'ila da Iran biyo bayan harin jirage mara matuƙa da makamai masu linzami da Iran ta kai kan Isra'ila da yake magana da kafafen yaɗa labaran BFM TV da RMC Macron ya kuma buƙaci Isra'ila da ta ci gaba da mayar da Iran saniyar ware maimakon ta da zaune tsaye Jami'an kiwon lafiya na Gaza sun faɗa a yau Litinin cewa adadin mutanen da suka mutu a harharen Isra'ila ya haura akalla 33,797 yayin da rundunar sojin Isra'ila ta yi alkawarin ci gaba da mai da hankali kan aikin da suke yi na fatattakar mayakan kungiyar Hamas da kuma tabbatar da sakin dukkan mutanen da ake garkuwa da su a Gaza. Ma'aikatar lafiyar Gaza ta ce adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da mutane 68 da suka mutu a ranar Lahadi sannan sama da mutane 76,000 ne suka samu raunuka tun bayan da aka fara yakin Isra'ila da Hamas a watan Oktoban bara. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton kazamin harin da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar yayin da Rasha ta ce ta dakile wani harin jirgi mara matuƙi na Ukraine ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun Bahrul Aswad. Badim Plashkin gwamnan yankin Donetsk ya faɗa a shafin Telegram cewa harin Rasha ya kashe mutane 4 da a garin Sabska. Rasha ta yi ta kai hari a yankin tun bayan da ta mamaye Ukraine a farkon shekarar 2022. 'Yan sanda a ƙasar Australia sun ce an kama wani mutum bayan da ya daɓa wuka ga wani bishop da wasu masu ibada uku a birnin Sydney. Babu raunuka da ke barazana ga rayuwar mutanen. Yan sanda sun ce hakan ya faru ne yayin ibada da ake haskawa kai tsaye ta talabijin a cocin da yammacin yau Litinin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma anjima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da Bada Umarni, da ma injiniyan mu Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.